بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ka'ida dai gamammiya duk lokacin da ake magana akan sifofin Allah to ka dauki wannan ka'idan cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir babu wani abin da ya kama da Allah subhanahu wataala tunanin mai tunani hankali ko zuciya ko idan mai gani ko harshen mai furuci ko kunnin mai sauraro bai taba sauraro ko gani ko ji ko tunanin abin da ya kama da Allah ba duk abin da ka taba gani a duniya to bai kama da Allah ba duk abin da zuciyanka ta taba hararo shi to bai kama da Allah ba duk abin da kunninka ya taba ji bai kama da Allah ba dan haka Allah subhanahu wataala laysa kamithlihi shay'un duk abin da kaji an fadi akan Allah to Allah shi kadai ne akan wannan sifa bayi da takwara bayi da kini bayi da tamka a cikin wannan sifan da aka faɗi da haka idan ka ji an sifanta Allah da ido kar ka fara hararo idanka in ka ji an sifanta Allah da hannaye guda biyu kar ka fara kannan hannunka na gefen hagunka da gefen damanka in ka ji an sifanta Allah subhanahu wataala da sifa na kwabri wanda zamu karanta shi a gaba kar ka fara kallon kwabrin kafanka domin me domin laysa kamithlihi shay'un huwa sami'ul basir Allah mai ji ne la shak Allah mai gani ne la shak amma laysa kamithlihi shay'un Allah bai kama da kowa ba bai kama da komai ba a sama ko a ƙasa ko a cikin tunanin dan adam ko a kan idan sa ko a sauraron sa duk wani abin da ka sani da zaka iya hararowa to ba irin Allah subhanahu wataala bane kenan zaka tabbatar ma Allah duk abin da ya tabbatar ma kansa amma karshe ya abin yake sai ka ce irin yadda ya dace da buwayen Allah domin kai baka taba ganin zatin Allah subhanahu wataala ba to mun yi bayani akan sifan idanu guda biyu ga Allah subhanahu wataala inda zamu tashi yau shine inda malam zai fara jero ayoyi waɗanda suke tabbatar da sifa ta ji da gani ga Allah subhanahu wataala wai duk waɗannan fa ayoyin da hadisan da zamu karanta gaba wanda ita ce aqidan ahlus sunna akan Allah wai ana yi ne domin a kore ma Allah na ƙasa ana yi ne domin a tabbatar ma Allah da abinda Allah ya tabbatar ma kansa da manzansa domin a kishiyanci kungiyoyin bid'a akwai kungiyoyin bid'an da suke ganin Allah ba shi da sunaye ba shi da sifofi wanda wannan yana bayuwa ne a ƙarshe zuwa ga kore Allah gabaki daya domin lokacin da aka yarda da cewa akwai Allah amma kuma ba shi a sama ba shi a ƙasa ba shi a ko'ina to kaga wannan babu ne yayin da aka yarda cewa akwai Allah amma Allah baya ji baya gani Allah kyauta kaga wannan sifan na ƙasaci na ƙasaci a ce baya ji baya gani ko kuma bai ma san abubuwan da ke faruwa ba kaga wannan sifofi ne na ƙasa to wannan kuma sabanin abin da Qur'ani ya zo da shi kenan sabanin abin da sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo da shi kenan sabanin yadda manzon Allah da sahabbai da tabi'a da tabi'ut tabi'in suka rayu ne da haka akwai irin waɗannan gurɓatattun aqidu akwai kuma aqidin da za su zo wai su suna taka tsantsan kansu tabbatar ma Allah abinda Allah ya tabbatar ma kansa wannan taka tsantsan din banza ne ai abinda Allah ya tabbatar ma kansa manzon Allah ya tabbatar ma Allah kai menene naka ciki ai kai sunanka al-muslim ne ma'anar al-muslim al-mustaslim wanda ka riga ka yi kauyenka ba za ka ji ba sai abinda aka ce ka ji ba za ka gani ba sai abinda aka ce ka gani ba za ka yi tunani ba sai abinda aka ce ka kudurta idan Allah ya ce ma kansa yana da kaza yana nufin ka kudurta wannan to idan ka ce ba za ka kudurta wannan ba shin gyaran Allah ne ba idan manzon Allah da ya san Allah Allah ya gaya masa kansa yace Allah yana da kaza yana da kaza yana da kaza ka kudurci wannan sai ka ce gaskiya da gyara to kaga cin gyaran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma a ce dai kowa yana da azancin magana yana da fasahan magana yana iya bayyana hakikanin abin da yake so amma Allah ya kafa haka yanzu idan Allah ya ce ina da idanu guda biyu ko manzon Allah ya tabbatar ma Allah Allah yana da idanu guda biyu sai wani zai ce ba idanu Allah ke nufi ba anya wannan babu wawantarwa a ciki idan da yanzu sarki ya miki a bainin jama'a yace jama'a mun ba da mun ba da umarnin a je ai kaza ai kaza ai kaza sai wani miki a gaban sarkin sai yace ba yana nufin ya ba da umarni ba yana nufin ya hana kun ga wannan ai an wofintar da sarki ne ya tabbatar wani kuma ya zo ya kore ko ya kore wani ya zo ya tabbatar to a ce dai kowa ana tunanin a ce ya iya magana abin da yake nufi a cikin zuciyarsa haka yake fartawa amma Allah subhanahu wa ta'ala duk da girman Allah da girman iliminsa da hikiman Allah amma Allah ya kasa bayanin hakikanin yadda yake sai wani mishi fasara kaga wannan akwai bacin basira a ciki akwai kuma halaka da tabewa a cikin wannan matafiya da haka abinda Allah ya tabbatar ma kansa tabbatar ma Allah sai ka zauna lafiya abinda manzon Allah ya tabbatar ma Allah ka tabbatar ma Allah sai ka zauna lafiya amma ya hakikanin sa yake to shi ma wanda ya bayanin bai faɗi hakikanin ba to sai ka maida hakikanin yadda Allah subhanahu wataala ya bar ma kansa wannan ita ce mafita a cikin wannan al'amari babba kamar yadda malamai suke bayani mun karanta a dama kuma ta ba a cikin fadl ilmi salaf ala ilmi al-khalaf na al-hafiz ibn rajab mun karanta shi anan babu zunubi mafi girma fiye da harin zatin Allah subhanahu wataala Allah ya har zatin Allah Allah ya tabbatar maka kansa shi kuma kore masa wannan shine zunubi mafi girma duk wani zunubi da kaga an yi to yana raka wannan zunubin ne idan mutum ya sha giya ba zatin Allah ya hara ba idan mutum ya zina ba zatin Allah ya hara ba in mutum ya sata ba zatin Allah ya hara ba amma mafi girman zunubi shine mutum ya hari zatin Allah subhanahu wataala yanzu da zatin Allah ne zai fito na fito ai wannan girman zunubin shi ba ƙarami bane babu zunubin da ya kai wannan to in ana bato akan aqida ana bato akan sifofin Allah da sunayensa to ana magana akan zatin Allah ne wanda ya kuskure a cikin wannan to kuskuren shi yafi girman na mazinaci da mashayin giya saboda menene shi ya hari zatin Allah subhanahu wataala ne mukan bada misali walillahi al-masalul a'la misali da hankalin dan adam zai kawo gare shi amma misali mafi cika mafi girma ta tabbata ga Allah ba muna misalta Allah bane amma ka hararo da mutumin da zai sa'insa da wani abokin shi da mutumin da zai dauki hari ya kai mu gwamna wanne ne fi girman zunubi a doka kaga wanda ya kai mu gwamna hari wanda ya kai mu shugaban kasa hari wannan hukuncin shi ma hukuncin kisa ne ai yana neman ya juyin mulki to shi yasa ma hukuncin juyin mulki ya zama kisa ne ko a dokan addinin musulunci ko a dokan zamani saboda menene mutum ya hari mulkin ne to wanda ya hari sunayen Allah da sifofinsa ya canza ko ya musanya ko ya fasaran da Allah da manzo bai wannan fasaran ba to ya hari zatin Allah subhanahu wataala ne shi yafi kowa girman zulubi Allah ka shiryata da mu to wadannan ayoyi da malam zai rattabo yanzu wadanda suke tabbatar da sifofi na ji da gani ga Allah subhanahu wataala malai ya ce wa qawluhu da fadin Allah da yake cewa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir wannan aya ita ce ayan farko a cikin suratul mujadala mujadala da ma ma'ananta fa ku kai ku mujadala da akwai wasan aka ce an yi mujadala kai ku juya magana wancan ya fadi wancan ya fadi wancan ya fadi wancan ya fadi ba lalai fada ba
ba lalai fada ba kawai dai musanyan magana shine ma'anar ai mujadala ai musanyan magana wannan ya fadi nashi wannan ya fadi nashi wannan ya fadi nashi wannan ya fadi nashi to wannan aya ita ce ayan farko a cikin suratul mujadala kuma daga wannan aya ne ma suran ta samu sunan ta mujadala Allah yana cewa cikin kad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha haqiqa Allah ya ji tun anan ka ji lafazin jin yanzu ya tabbata ga Allah sami'a Allahu Allah ya ji qawlan lati tujadiluka fi zawjiha zancan wannan matan da take sa'in sa da kai tana jujjuye magana da kai akan al'amarin mijinta wa tashtaki ila Allah tana kai kokanta zuwa ga Allah wallahu yasma'u tahawarakuma Allah yana jin muhawaran da kuke yi inna Allah sami'un basir lalle Allah sami'un ne mai ji ne basir kuma mai gani kaga wannan ayat ta tabbatar da ji ga Allah a wurare guda uku na farko qad sami'a Allahu Allah ya ji da haka ya nuna Allah yana ji na biyu wallahu yasma'u tahawarakuma Allah yana jin muhawaranku na uku inna Allah sami'un lalle Allah mai ji ne basirun kuma mai gani to wannan shine mahallin shahadi a cikin wannan aya Allah ya tabbatar makansa da sifa ta ji dan haka duk wata tattaunawa Allah yana jinta duk wata kalma Allah yana jinta komin boyuwanta komin iya yadda aka sarranta ta Allah subhanahu wa ta'ala yana jin abin da ake tattaunawa a kai wannan aya kamar da muka ce ta sauka ne akan wata sahabiya da ake kiranta Khawlatu binti Falaba ita Khawla wata kyakkyawan mace ce Allah ya azurta ta da kyan kira da Allah don da suke kwancin cin tashi ita Khawla Allah ya yi ta kyakkyawan mace ce to lokacin da take gaban kuruciyarta mutane da yawa sun fito neman ta sai ba su samu daidaito ba sai Allah ya daidaita su da Aus bin Samit Aus bin Samit shi ma sahabi ne radiyallahu ta'ala anhuma to lokacin da ya aure ta shekaru sun tafi hatta hayayyafa ƴaƴanta kusan uku ne ko hudu tare da shi kwatsam sai ya mata zihari mun sha yin bayani akan zihari a baya ma kaɗan can mun yi bayani akan zihari ma'anar zihari shine mutum namiji ya sifanta matarsa da uwarsa sai ba ku manta ba mun yi wannan bayanin mutum ya sifanta matarsa da uwarsa ya ce in na ƙara kwanciya da ke a shimfiɗa ɗaya to na kwanta da uwata ni yau ke aure na kamar uwata ce ko kaman yata ce ko kaman kanuwata ce kuma a shar'ance mutum ai baya auren yin shi ko kanuwarsa ballantana mahaifiyarsa to duk wanda yayi wannan ana kiran shi zihari zunubi ne Allah subhanahu wataala ya tabbatar da innahu la yaquluna munkaran min alqawli wa zuran Allah baya son wannan kalma sannan zunubi ne to duk mutumin da yayi matansa irin wannan zihari to matan ta saku sakuwan da yake kuma babu komi an fahimta sakuwan da yake babu komi kaga in yace mata na sake ki za a dauka saki ɗaya ne za a iya zuwa a daidaita a ce to ka mai da ita sai mai da ita ko kuma in ta gama idda shikenan yana iya sake neman ta a sake daura masa aure to amma yanzu ya zo ya sifanta ta da sifan zihari ni tsakanina da ke yanzu ke kina matsayin uwata ce in na sake zaman aure da ke na zauna da uwata kaga wannan mummunan kalma ce to shine ma'anar zihari to bayan tafiya ta tafiya sai Aus bin Samit sai ya ma wannan mata zihari kaga shikenan ko matsalar da ke cikin zihari shine idan aka yi mata zihari ba za ta dawo gurin mijinta ko ba za ta aure ba ba zai yi ta dawo ta zauna da mijin ba ba kuma za ta auri ba da haka ya bar ta biyu biyu a makale ita ba mace ba matan aure ita kuma ba bazaura ba to shine sai Aus bin Samit sai mata zihari to wannan abu sai ya dafa zuciyarta to amma da yake akwai tushen magani kaga inda sauki yake kenan duk iya girman matsala idan akwai mafita akan ta in akwai maganin ta ai da sauki to akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin al'umma tana tashi sai ta tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta kai kukanta ya manzon Allah kaga irin halin da na samu kaina a ciki yanzu Aus yayi nun zahari da haka yanzu an sake ni sakin da babu komi sannan kuma ni ba zan je in auri ba ya manzon Allah na kawo kuka na zuwa gare ka a bani mafita manzon Allah ce to na saurari zancen ki amma ni ma Allah bai saukar min da wani hukunci ba shi ma bai da amsa shi ma bai da mafita yace ki je in Allah saukar da wani al'amari za mu sanar da ki ta koma gida ta je ta zauna abin ya dame ta ta sake dawowa ya manzon Allah ka lura da halin da fa nake ciki fa matsalancin hali bawan Allah nan naki kowa a lokacin da nake da gaban kuruciya ta sai shi amma yanzu yazo yi min irin wannan kozarci manzon Allah ce to sai ki hakuri Allah bai saukar da hukunci a kai ba shi yasa kar kai garaje idan baka san hukuncin abu a shar'ance ba kar kai garaje kace zaka bada fatawa mai bada fatawa ya zama na tsatsi ba aibi bane in aka ce baka sani ba kamar yadda ne bayani satin da ya gabata ba aibi bane akwai aibi da an ce yanzu baka san abu kaza ba to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bai san wannan hukuncin ba yana jira sai Allah ya saukar da hujja akai dan haka idan abu ya bijiro maka ba garaje ake yi ba wani abu da zai baka al'ajabi sai ka ji sai wani ya maka wata tambaya sai ce to na dai san abin da amma din dai an samu tabbas wai yana son ya tambaye ka amma zai maka wayo wai kar ka dauka bai sani bane na dai san hukunci amma dai ina son in samu tabbas ne kuma cikin bayanin shi sai gane ƙarya ne jahili ne bai san komai ba wai ya san hukuncin amma yana son ya samu tabbas ne to me ya yi a ciki kawai abu kaza ya faru me hukuncin kaza a shar'anci wai mutum yana jin kunyin ya nuna bai sani ba irin waɗannan ɗabi'u suna bani al'ajabi mutum ya riƙa neman yabo da aikin da bai yi ba in baka sani ba baka sani ba amma kar ya zama baka sani ba kuma kana kunyan ka nuna baka sani ba to me ya jin kunya ciki na ga muku mana da babban malamin mu a garin Madina babban malami ne malami ne a duniya ana fadin sa Sheikh Abdul Muhsin babban malami ne masanin Allah ne malamin tauhidi ne malamin hadisi ne a garin Madina yanzu ban san malamin hadisi sama da shi ba makaho ne Allah ya sai kyakkyawan karshe ya tsufa kwarai da gaske yanzu na san yanzu ya wuce shekara 90 da wani abu ya karantar da mu hadisi ya karantar da mu tauhidi so da yawa za a zo a yi masa tambaya a majalisin sa Allah ya gafarta mala ina hukuncin kaza da kaza da kaza yace to wallahi wani abu bai bijiro akan wannan hukuncin ba la adiri sai ce la adiri wani lokaci sai ce ku je ku tambayi malam wani to idan ana cikin wannan kuma in wani abu bai bijiro sai ya ce wannan matsalan da aka kawo sai ya tsaya kuma sai ya tantance ta gurgudu kuma wannan bai zubar da mutuncin shi a idan ɗaliban sa ga yanan ɗaliban sa alfahari suke yi da shi a matsayin malamin su alfahari suke yi da shi a matsayin malamin su mutuncin shi ba zai bai waye ba to wannan fa malami kenan to ballantana da yake dama can bai sa rigar malanta ba yana kunyin ya nuna maka wai bai sani ba wannan ustazai ne nake magana a kai sai wata ya kira ka aka duk da yake dai na san hukunci amma ina son in samu tabbas yana son ka bashi liket ka bashi satan amsa sai ya tafi ya je ta fankaman cewa ai fatawan ma gashi ne to me abin kunya ciki in baka sani ba baka sani ba ga manzon Allah yanzu bai san hukunci ba ya tsaya sai Allah subhanahu wataala ya saukar da doka a kai bai wahal da kanshi to bari ya ta kada a ba wannan wani lokaci har ai musulmi tambaya cikin abin da yake ma kwata-kwata bai shiga layin ba akwai wani bawan Allah muna tare da Malam Adam ne ya san abin nan aka zo aka yi masa tambaya akan zamantakewar mata da miji a wannan lokacin ko ka taba mun budurwa bai da ita don Allah yanzu kana jiran sai wani ya zo ya ce maka wannan fatawan ba layin ka bane kun ga abin da nake nufi duk iya yadda kake jin ka kai ga zaka kwarancin ka wallahi ba fatawan ka bane bi auren ba kwata kwata wai wata mata ta yi wata mishi tambaya akan zamantakewanta da mijinta ai ba babin ka bane kamar yadda yake ne mata daya a dauko mishi rigiman gidan family da yake gida mai mata uku mallan ka dan yi hakuri ka tantabi waɗanda suka sani ka tantabi waɗanda suka sani akwai waɗansu siyasoshi a gidan auren da yake in an wuce ilimin ka an wuce ba za ka taba ganewa ba ko ba kai ke ba mun tafi India da dan uwana haka akwai wani abu da ya faru da muka je sayan wani abu sai ni ce mishi a kar ai kaza ai kaza sai ji zafi din me ne zaka ce kar ai kaza kar ai kaza kar ai kaza na ce to shikenan to bai gane fassarar abin da na gaya mishi ba sai bayan kusan shekara biyu sai zai yake ce ashe da ma a lokaci kaza da kake ce mun kaza da ma kaza da kaza da kaza kake kallo shi ya girme ni amma shekaru amma shi kuma ko wani babin da na shiga shi bai shiga ba bai ma samu kidin ba ballanta na bude kofar ballanta na ga abin da ke ciki to haka rayuwa take duk abin da ya girme ka kai fatawani akai kar kai garaji wannan bil munasaba cikin abin da zamu amfani kenan ta da gurin manzon Allah karo na uku ta ce manzon Allah ko akwai wani al'amari to ana cikin wannan ne sai Allah subhanahu wataala sai saukar da wannan waɗannan ayoyi masu albarka har shi ne nana Aisha take cewa tabi ta ce matan nan da ta zo ni ina gefen ɗaki suna magana da annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce wallahi kalmomin da suke maganan ma da shi galibi ba na ji kun gane kalmomin da suke magana da shi ba na ji tana gefen ɗaki ita kuma matan ta zo tana magana da annabi sallallahu alaihi wasallama kalwa da yadda maganan take ƙasa sosai kun gane abin da nake nufi amma sai gashi Allah yana cewa qad sami'a Allah tana Allah ya ji wannan zan tuttuka shi ne take cewa ni ina gefen ɗaki ban ma sani da ake yi ba amma ga Allah mai girma da buwaya ya ji wannan tattaunawar da ake tsakankanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan baiwar Allah to shine sai Allah ya saukar da ayoyi waɗanda suke magana akan zihari da hukunce-hukuncen zihari aka soke wancan abin da ke faruwa a cikin zamanin jahiliya cewa in an sake mace an mata zihari to ta riga ta yi nisa da miji ba kuma za ta auru ba sai Allah ya bata wannan mummunan abin nan sai aka kawo kofofin yin kafara shine ayan ayoyin da suka zo bayan wannan suka tabbata to mahallin shahidai qad sami'a Allah lalle Allah ya ji qaulan lati tujadiluka fi zawjiha zancan wannan mata wacce take mujadala da kai cikin al'amarin mijinta watashtaki ila Allah tana kai kukan ta zuwa ga Allah wannan yana alamta maka duk abin da ya zama maka kikikaka a rayuwanka kai kukan ka zuwa ga Allah zaka samu mafita sabanin ka kai kukan ka zuwa ga bayin Allah suna iya tozarta ka suna iya barin ka ba majibinci suna iya barin ka ba ne dibe maka kewa amma wallahi duk abin da ya same ka kafin kai tunanin ina da wani ina da wani ina da wani yi tunanin kana da rabbul izzati wal jabarut kai kukan ka zuwa gare shi lokacin da zaka tashi cikin dare ka kai kukan ka zuwa ga Allah wallahi Allah yana shirye zai baka mafita kun san dubi yadda al'amari ya zama annabi Zakariya yana neman ɗa shekarun haihuwa kuma ya wuce amma bai kai kuka zuwa ga Allah cikin dare ne ya faru fanadatu malaikatu huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين بيتاش cikin dare kai kukan shi zuwa ga Allah mala'iku suka kira shi a matsayin sa na annabi akai masa bushara da da dan ma sai da aka faɗi irin qualities din shi biyahya musaddiqan bi kalimatillahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin qualities guda hudu aka ba wannan dan saboda mene wannan bawan ya kai kukan shi zuwa ga Allah haka nan annabi Musa da ya kai kukan shi zuwa ga Allah lokacin da makiya Fir'auna da rundunan sa suka taso shi a gaba sai mun ga inda Allah ya bashi mafita yi addu'a ne nan take Allah karbi wannan addu'an yi mishi tagomashi da abubuwa guda hudu wanda yake duk fafutukan dan adam a duniya manya-manyan abin da yake sai ya samu kenan annabi Musa ya fito cikin tsoro ne kashe shi za'i fa Fir'auna ka dai dubi karfin Fir'auna abin da ya fito da shi kenan sannan abu na biyu annabi Musa ya fito fa ba shi da aure annabi Musa ko gidan zama ba yi da shi annabi Musa ba shi da aikin yi sallallahu alaihi wa sallama amma lokacin da ya rabe wurin Allah kai kukan shi zuwa ga Allah rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir dubi yadda Allah madaukakin sarki ya bashi wadannan guda abubuwa guda hudu wanda yake duk fafutukan ka abin da kake nema kenan yanzu a duniya Allah ya aminta da shi da suka tsoro domin an ce la takhafna jawta min alqawmi adh-dhalimin tsoro ya kare yanzu kakkai tsoro ka kubuta daga azzalimai mai muke fafutuka a kasan nan gabaki daya tsaro security muke nema Allah ya tabbatar wa annabi Musa ba shi security sannan annabi Musa ya fito ko aure bai da shi amma a wannan yinin annabi Musa ya samu mata aka kuma daura aure annabi Musa ya fito bai da aikin yi nan take aka yi signing din contract na shekara 10 ya samu aiki annabi Musa ya fito bai da gidan zama nan take aka bashi gidan zama inda zai zauna dindindin ba tare da wata damuwa ba amma ka kai kukanka zuwa ga Allah ka rabe wurin Allah muna da cututtuka a tare da mu amma muna mantawa da Allah ita ce damuwar mu kowanne ka taba a jiki a cikin mu nan in ya taba jikin shi zai ga cuta wallahi to amma wane ne kai kuka zuwa ga Allah sai dai in jabar bari da shawarwari na gefe kowa tsaye taban kaura wai yana neman mafita bayan ga mafita can a wurin Allah subhanahu wataala ka kai kukanka zuwa ga Allah kaga irin yadda Allah subhanahu wataala zai maka tagomashi annabi Ibrahim ne aka cinci rundo za a jefa shi a wuta da ya kai kukan shi zuwa ga Allah sai ga wuta yanzu ta zama AC ta zama air condition ya kai kukan sa zuwa ga Allah fa aradu bi kaidan faj'alnahum al-asfalin faj'alnahum al-akhsarin a wata aya sun yi nufin su cutar da shi amma sai Allah subhanahu wataala sai mai da su kaskantattu sai mai da su tafaku da ya kai kukan shi zuwa ga Allah har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato idan da mutum zai kai kukan shi zuwa ga Allah Allah subhanahu wataala zai mishi irin tagomashin da yayi ma annabi Ibrahim idan da mutum zai ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel yayin da ya fada cikin kunci ko tashin hankali to irin yadda Allah ya taimaki annabi Ibrahim haka zai taimake shi shi yasa manzon Allah lokacin da kafirai suka cinci rundo a gurin yaki ana son a ga bayan sa kalman da manzon Allah ya faɗi shine hasbunallahu wa ni'mal wakeel kamar yadda ayat cikin surat Ali Imran ta tabbata fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasum su'un wa tabi'u ridwan Allah sai gashi ni'man Allah ya mamaye su ba wata cuta da ta same su sai ga sun dawo cikin girma da daraja da daukaka kissan annabawan Allah gabaki dai abin da take cike da shi kenan kissan waliyan Allah da salihan bayin Allah abin da take cike da shi kenan mai da al'amari ga Allah ba mai da al'amari zuwa ga bayin Allah ba mai da al'amari ga Allah shine asali daga nan sai ka miƙe kai fafutuka shi kuma wannan sababi ne amma wallahi gaskiyar al'amarin yana hannun Allah ne to shine wannan mata ta shi ta take ila Allah tana kai kukanta zuwa ga Allah wallahu yasma'u tahawarakuma kuma Allah yana jin muhawara dake sakankanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da wannan baiwar Allah inna Allah sami'un basir lalle Allah sami'un ne mai ji basirun kuma mai gani kamar yadda nace wannan aya ta tabbatar da Allah yana ji a wurare guda nawa wurare guda uku sami Allahu ko wallahu yasma'u sannan kuma inna Allah sami'un basir an kawo shi da fi'ili madi an kawo shi da fi'ili mubari'i an kawo shi kuma da masdar kila an gani da fadin Allah laqad sami'a Allahu qawla allazina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa sanaktubu ma qalu anan yasya'a nawa muhalli shaddai Allah yana cewa laqad sami Allah lalle Allah ya ji zancan alladhina qalu wadannan wadanda suka ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya lalle Allah faqiri ne Allah matalauci ne wa nahnu aghniya mu ne mawadata Allah ya ce sanaktubu ma qalu zamu rubuta abin da suka faɗi ai wannan ko ban faɗi ko yansu a shararan mutane bane ai ka san ko wadansu mutane ai ba marasa kunyan da za su iya wannan tsagerancin kaman yahudu su ne muka karanta maganar su satin da ya gabata ko wa qalat al-yahudu yadullahi maghlula suka ce wai hannun Allah ya mukaƙe ne to kaji cikin rashin kunyan su da kangarewan su suka ce wai inna Allah faqirun wai Allah matalauci ne wa nahnu aghniya mu ne mawadata Allah ya fusata da su yace sanaktubu ma qalu zamu rubuta wannan magana maganar nan ba za ta tafi a banza ba me ye dalilin da yasa suka faɗi wannan lokacin da aka ce man zallabi qurra Allah qurban hasana wai zai ba Allah bashi bashi mai kyau wanda zai kyakkyawan kwasa za a yi mishi kyakkyawan biya sai suka ce a iftaqara rabbuhu ubangijin Muhammadin ma yanzu ya talauce yanzu bashi yake nima kamar yadda muka yi bayani satin da ya gabata ba wai ba su sani bane ba ba su san salon maganan bane sun sani amma tsaban ta'annuti ne da rashin mutunci al'umman yahudu ta'annuti ne da rashin mutunci shine suka faɗi wannan to wannan mummunan magana da suka faɗi laqad sami'a Allah Allah ya ji ta Allah ya ji ta kuma ya rubuta ta kuma sakamako mai muni zai zo a kanta kun ga galibi idan ka ji an kawo ta mummunar magana an jiminta ta zuwa ga Allah zaka galibi al'umman yahudu ne galibi al'umman yahudu ne to abinda zai baka al'ajabi waɗanda suka fi yahudawa mummunan magana ga Allah a yau su ne ƴan faila maganganun da yahudi da kirista ba su yi akan Allah ba su suna yi kuma duk da sunan yanzu su musulmi ne ko ta ina kofar da za su shiga cikin da'irar musulunci da irin waɗannan miyagun kalaman a yi shi a waƙi a yi shi kuma a zubi na magana a siffanta Allah da na ƙasa da ƙasƙanci da zagin da yake yahudi ma ba su yi ma Allah irin wannan zagin ba kai tunda kake ka taɓa jin an ce maka yahudu sun ce akwai wani mutum wai shine lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai a ce 'yan dariƙa a nan ne aka samu waɗanda suka gaya ma Allah wannan aka ɗauki wa'innan siffofi na Allah samadiyya wani kai ne as-samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad aka ba wani Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ɗariƙan nan ne aka dubi Allah aka ce Allah wani shine ubanka wa ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna ulwan kabira na san kun fi jin waɗannan abubuwan dan ni ne nikan ji kaɗan ne na tabbatar da kuna ji da yawa irin zagin da yahudu ba su yi ma Allah ba a cikin ɗariƙan faila amma Allah subhanahu wa ta'ala kuma duk kun ji waɗannan abubuwan shi yasa mu a yanzu muna godiya ga Allah akwai ɗansu abubuwa da idan da suna ɓoye in ka faɗi sai wani ya ce ka yi musu ƙarfi ko ka yi sharri ko ka yi kaza amma yanzu gaya nan kowa yana suna fitowa da shi da kawunansu a ce maka yanzu ka ɗauki salatul fati ka gida salatul fati sai bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shekara 1200 sannan aka kirkire ta kuma aka kirkire ta ta ƙazamiyar hanya cewa mala'ika ne ya zo da ita ka ga bi ma'ana me ne kenan wahayi kila kun gane batun kar ka dauki ba ana magana akan wai kalmomin da ke ciki bane karka damu da kalmomin da ke ciki, karka damu da kalmomin da ke ciki, ballan zai magana wai ko suna da kyau ko ba su da kyau, to ne ya aibe wayannan kalmomin alfatu lima wa laka wa khatimul ma sabaqa, duk yalo wayannan kalmomin ba kalmomin muke magana kai ba, sos din da aka bi aka same ta, duk sakon da aka ce mala'ika ne ya dauko sako daga Allah ya kawo mu wani bawan Allah kai tsaye, kuma ya umarce shi ya gaya ma mutane, ya zama ne, ya zama wahayi, duk sakon da aka same shi daga karkashin wannan ya zama kafirci, kar ka kalli kan shi, kar ka kalli wai kalmomin da ke ciki, duk sakon da ya zo ta irin wannan hanya daga bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama kafirci, to irin wannan salatin da aka same shi da irin wannan yanayin, to shine kuma aka zo aka bashi wata irin falala, wanda yake kwanan nan aka faɗi wannan falalan, kuma duk a kunnin ku aka faɗi a garin nan ma, cewa idan da a samu garuruwa guda 100,000, gari guda 100,000, ka ce Zaria daya, ka ce Kaduna biyu, ka ce Kano uku, ka ce Sokoto hudu, ka samu garuruwa guda 100,000, kowane gari akwai mutum 100,000 a ciki, kowane gari akwai mutum 100,000 a ciki, kowane mutum 100,000 nan kowanne ya dauko da salatin Annabi, wanda manzon Allah ya furta da harshen shi mai tsarki, wanda ya karbo ta daga Allah, wanda sahabbai suka tambaye shi manzon Allah, Allah ya ce mi maka salati, ba mu san yadda za mu yi maka ba, Annabi ya ce ni ma ban san yadda za a yi ba, sallallahu alaihi wa sallam shi ma bai sani ba, tunda dai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman, to manzon Allah sallama dai mun sani, assalamu alayka ya rasulullah, haka muke fadi mun sani, to amma salati fa mu ba mu san yadda za mu yi maka ba, ya ce to ni ma ban sani ba, shi ma sai an saukar da nasi, kuma yanda wancan karsa ne Allahumma kai magana akan ta, shi ma sai an saukar da nasi akai, wanda ke nuna maka duk wata ibada da za a yi sai Allah ya saukar da nasi akai, sabanin abin da kangararru suke kafa hujjar shi wai a abu kaza bid'a ne, kar ka ce wai manzon Allah bai yi ba, sai dai ka ce manzon Allah ya hana, to ina manzon Allah ya hana maulidi, wallahi ba ita ce ka'ida ba, gaskiyar ka'ida ita ce duk abin da za ka yi sai in Allah ne ya ce ka yi, duk abin da Allah bai ce ka yi ba in ka yi banna ka yi, wannan ayan sananniya ce a cikin suratul Hud, babu ayin da take tada ma manzon Allah hankali a duniya kamar ta, ita ta sa manzon Allah hurhura, fastaqim kama umirta, ka tsaya kai addini, al-istiqama ai shine tsayawa akan addini, to ka tsaya kai addini kama umirta, kamar yadda aka umarce ka, kamar yadda aka umarce ka, in addini ne to sai kamar yadda aka umarce ka, kenan wanda ya addini ba umarce shi ba, kaga ya aikin banza, tunda shi ma manzon Allah an ce mishi fastaqim kama umirta, ka tsaya akan tafarki kai addini kamar yadda aka umarce ka, sayyidina Abdullahi dan Abbas sun yace a cikin alqur'ani babu ayin da ke tada manzon Allah da hankali a duniya kamar ta, duk qur'ani babu ayin da ke tsoratar da Annabi kamar wannan ayar, saboda shi ma Allah ya kwace mishi lasisin yin abin da ya ga dama sai dai abin da Allah ya umarce shi, shi yasa a wurare daban-daban Qur'ani yace in attabi'u illa ma yuha ilayya, ni ma ba wani abu nake bi ba face abin da akai mun wahayi, shi ma manzon Allah abin da yake fadi kenan, in attabi'u illa ma yuha ilayya, ba wani abu nake bi ba face abin da akai mun wahayi, saboda mene Allah ne ya riga ya yanke mishi yace kar kai komai sai abin da aka umarce ka, jama'a musulmi kila mun fahimci wannan da kyau, to haka ya wajaba duk abin da bawa zai ya tsaya tukuna sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi umarni ya ce to je ka yi abu kaza, to idan ka yi abu kaza to a wannan lokacin abin ya zama ibada sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya karbi wannan, so don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shi abu menene nake yawa ina kawo wancan al'amarin sai na dan tsaya na kawo wannan batun masu cewa ai wai sai in Annabi ne ya hana, to ina batun aka ce a samu garuruwa guda 100,000, kowane gari a samu mutum 100,000, kowane mutum 100 nan kowane mutum daya ya samu salatin annabi ko duwani ma zikiri da ya sani ka dauka tun daga qur'ani shine babban zikiri ai da duwani zikiri da ka sani wanda ya fito daga harshen ma kowaye kenan ko wanda ya zo cikin alqur'ani ko wanda ya zo cikin hadisi ka dauka kowane mutum duk mutum daya cikin mutane 100 nan kowaye ta nana ta salatin nan kowannan zikirin da zai yi so 100 kullun kai so 100 ka samu shekara 100 kowane mutum daya ya nana ta karatun alqur'ani ya nana ta salatin annabi kullun so 100 ya shekara 100 to duka tattara wadannan wai ba sai darajar fata salatul fati guda daya ba don Allah akwai kafircin da ya kai wannan jama'a musulmi to kuma duk ana yi ne fa da sunan wai duk yanzu musulmi shi yasa mas'alan aqida mas'ala ce wacce take ba karamin mas'ala ba din ita mutum yana cikin da'ira ne ko ya fita in ya fita a cikin da'ira babu wani abin da zai ma Allah Allah ya karba sai dai ya dawo cikin da'iran nan fa na ji wani na tadan wai da masallacin ayin izala da masallacin dariqa yadda ake kiran sallacin haka ake kiran sallah anan yadda ake sallacin haka ake sallah anan tun anan nace mishi wallahi ba daidai bane ba gaskiya bane wanda suke kula da harafan da suke furtawa akwai wanda zai zo tambaya yake akan Allah Allahu akbar bai da ma da Allah bane tambaya ne wannan akwai wanda yake zaka ji suna fata sunayen Allah a cikin kiran sallah a cikin sallah ai sallan suna suka tara a haka ne kaje garin kaman sallah iri ɗaya ne wallahi suna suka tara to ka dauka ma eh sallan tayi kyau a dauka sallah tayi kyau to amma ne ne zuciyar mutum ya kudurta akan Allah akan annabi akan addinin musulunci akan al'amarin gaibu akan al'amarin tashin alkiyama inna arkanul iman din menene zuciyanka ta kudurta akai dan anan akwai musulunci ne ko kafirci ko bid'anci ko sunna to anan ne daraja take abinda zuciyanka ta kudurta anan ne daraja take a matakin farko ba magana ko abinda kai a zahiri ba abinda kai a zahiri kowa ma na iya bai hude ma yana iya yi yahudi nawa suke zuwa su shiga cikin musulmi domin su bata addinin musulunci su yi sallah tare da su su yi azumi tare da su ko su yi tare da su amma nan zai amfane su a wurin Allah hadisin wannan safina kowa ce ce daga cikin sahabbai da ta zo cewa manzon Allah roƙan mu babana gafara saboda irin kyawawan ɗabi'un shi sadar da zumunci taimakon marasa shi wane ne ɗabi'u na girma da karamci ɗabi'un da addini ya zaburar a kai haka ya rayu a kansa kowa yana faɗin alkhairi a kansa amma fa ya mutu arni manzon Allah ya ce da a ce babanki musulmi ne da nan ne mun shiga fa amma ba musulmi bane da ka dan wuta ne ba shi da rabo a cikin rahaman Allah daka kyawawan ɗabi'u baya tasiri in dai babu ingantacciyar aqida ina amfance da kyau jama'a Allah ka shiryatar da mu mallan shadi a cikin wannan aya laqad sami'a Allah Allah ya ji qaulal ladina qaulal ladina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya da fadin Allah am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun Allah ya ce shin yahsabuna suna zato kangararru suna zatan da jahilcin su kenan suna zatan anna la nasma'u sirrahum wa najwahum wai ba ma jin surruran su ba ma jin ganawan su sirrahum abinda zuciyar su ta kimshi ta boye ba sama farka ba suna nan suna sassaka ta a cikin zuciya suna magana da ita a cikin zuciya suna zaton ba ma ji ka san akwai maganar zuci ko yanzu maganganu na nan na tafiya a cikin zukatan mu nan to wannan magana da ke cikin zuciyanka ba ta fito ba ita ce sirru to duk Allah yana jin ta tar Allah subhanahu wataala yake jin wannan magana ko kuma sirr shine sirri ne da muka sani wani ya dan kebe kus 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 da wani wa najwahum da kuma ganawan su mutum biyu ne ko uku ko biyar ko bakwai ma yakunu min najwa salakatin gurgudan yadda kuka taru kuna ganawa sauti kasa kasa najwa kenan duk yana cikin jin Allah subhanahu wataala wannan shine Allah ke kalubalantar su am ya sabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum wai ko suna zatan ba ma jin sirruran su ne maganganun zakatan su ko maganganun suke kus wa najwahum da galawan su da kasu ka kebi Allah ce bala Allah mana ji wannan bala din na tabbatar da abin da ya gabata suna zatan ba ma ji bala to mana ji muna jin sirruhum wa najwahum kai ba ma haka ba Allah ya ce wa rusuluna manzannin mu ma mala'ikun mu ma kenan ladaihim suna nan tare da su yaktubun duk abin da suka fata dinnan suna nan suna rubuta ta mahalli shahid shine am ya sabuna anna la nasma'u sirruhum wai suna zatan ba ma jin abin da suke yi ne da haka ya nuna Allah yana ji subhanahu wa ta'ala wata an Allah ce innani ma'akuma asma'u wa ara lalle ni ina tare da ku asma'u ina ji wa ara kuma ina gani asma'u wa ara ina ji kuma ina gani wannan aya Allah subhanahu wataala yana lallashin su annabi Musa ne da annabi Harun lokacin da aka aika su gurin Fir'auna suka kai kukan su zuwa ga Allah sai Allah subhanahu wataala lallashi sai ce ku tafi zuwa ga Fir'auna ku gaya mishi kaza ku gaya mishi kaza ku yi sassauta ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza Allah ya gaya musu irin tsarin da yake so su bi in sun je da awa zuwa ga Fir'auna kuma ku sani innani ma'akuma ina tare da ku duk wanda Allah ke tare da su za su tozata to kai ma kai fafutukan zama tare da Allah sai ya ce ina tare da ku Allah yana tare da su wato kasancewa tare da su na kariya da taimako da kuma ainihin cin nasara asma'u Allah ce ina ji wa ara kuma ina gani wannan asma'un wa ara wani irin ji ne da ya dore akan jin da kake tsammani gani ne da ya dore akan ganin da kake tsammani wato ji ne na zan ba ku kariya gani ne na zan taimake ku ila an gane idan ya ce ka je ina kallon duk abin da za su yi ai wannan ina tare da kai ne kuma zan baka kariya da duk irin daman da nake da ita to shine Allah ya gaya ma annabi Musa da annabi Harun ina tare da ku kuma ina jin abin da zai gudana ina kuma ganin abin da yake gudana mahallin shari a cikin wannan aya shine Allah subhanahu wataala asma'u wa ara Allah yana ji kuma yana gani ar-ru'ya kenan ar-ru'ya ta kaskashi biyu ne akwai ru'ya ilmiya akwai ru'ya basariya kamar yadda muka sani a shar'anci akwai ru'ya ilmiya gani ilmi na ilmi akwai lokacin da za a amfani da kalmar ru'ya amma ana nufin ilmi ne kamar faɗin Allah subhanahu wataala innahum yarawnahu ba'idan innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba da ake magana kan tashin alkiyama sai Allah ke cewa yarawnahu ba'idan suna ganin shi nesa wani irin gani ake magana a nan gurin gani na ido ilmiya ne su suna da ilimin alkiyama nesa take sai Allah ce wa narahu qariban mu ko muna ganin shi nan kusa ba gani aini ido bane mu kuma mun san cewa alkiyama nan kusa take to da haka ana amfani da kalmar ru'ya wani lokaci kasance yana nufin gani na ido wani lokaci kuma yana nufin ilimi to wannan ayan wa ara Allah subhanahu wataala ce ina gani bi ma'ana zai dauki duka guda biyun zai dauki ina da ilimi akan abin da ake yi kuma gani na yana kanku duka zai dauki guda biyun kila an gane amma kaman wannan ayan da malin ya kawo na gaba wanda za ta tabbatar ma Allah da gani alam ya'lam bi anna Allah yara ashe bas san Allah subhanahu wataala bi anna Allah lalle Allah subhanahu wataala yara yana gani shi ma wannan za ta dauki wancan duka guda biyun Allah yana da ilimi akan abin da makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam suke shiryawa sannan kuma yana da ilimi akai kuma yana ganin wannan makirce makircen da suke shiryawa duka dai waɗannan ayoyi kuma suna tabbatar ma Allah subhanahu wataala da sifa ta gani da fadin Allah subhanahu wataala wa tawakkal ala al-hayy wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim allazi yaraka hina taqu ka dogara akan Allah al-aziz ar-rahim Allah shine mabuwayi mai rahama sai ce allazi yaraka wannan wanda yake ganin ka hina taqum lokacin da kake miƙewa wa taqallubaka fi sajidin kana jujjuyawa cikin masu sujada to ka dogara akan Allah subhanahu wataala wanda yake ganin ka lokacin da kake miƙewa lokacin da kake miƙewa zuwa ga ina zuwa ga sallah kun gane ka dogara akan Allah wannan wanda yake ganin ka yana kallon ka lokacin da kake miƙewa zuwa ga sallah me yasa aka ce da sallah da ambato saboda girmanta da darajanta baya ga kalman shahada babu ibada mai daraja wurin Allah kamar sallah dan haka sallah tana da kima tana da daraja sai Allah ya kawo cewa yana ganin ka lokacin da kake sallah to a cikin wannan akwai yabo ga sallah da daraja ta sallah a cikin wannan akwai kuma kalubale ga masallata mu kenan in ma da kana tunanin Allah subhanahu wataala zai dan kauda kai ko zai kaza to akan al'amarin sallah Allah yana nan ganin shi akan kowa duriya akan ganin da ka sani na Allah subhanahu wataala wannan yana alamta maka cewa an kazo sallah ka kyautata sallah kun gane batun da kyau shi yasa yace allazi yaraka hina taqum in kazo sallah ka kyautata sallah kai sallah sallah irin ne mai ban kwana haka manzon Allah yace kuyi sallah sallah irin ne mai ban kwana kar ka zo sallah kai kokofan kuciya kai karatu batsa-batsa kai ruku'u batsa-batsa kai sujada gayi nan ba kan gado a'a allazi yaraka hina taqum lokacin da ka tashi zuwa ga sallah Allah yana kallon ka da haka yanzu wannan ya zama maka tsoratarwa ne kamar a ce ne ka je za a yi maka interview ko kuma an baka jaraba kana yi amma ga yana an sa CCTV kana yana kallon ka ga yana ana dauko hoton ka ana nuna ma waɗanda suka baka wannan aiki dole ka fata kafan sa to yanzu shine Allah ke gaya maka wallahi al-masalu ala Allah yana kallon ka lokacin da ka tashi zaka je zuwa ga sallah yayin da kace Allahu akbar sai kuma zuciyanka ta kyale Allah sai ta koma wani allazi yaraka hina taqum Allah yana nan yana kallon zuciyarka ya ga cewa yanzu ba ta shi kake yi ba ba ta shi kake yi ba zuciyanka ta kama wata tasha can daban yayin da kace Allahu akbar kana sallah kana waige waige kana kalle kalle wani ma har sama yana kallo wani ma yana sallah ne yana kana nan sahu na daya shi yana sahu na uku nan kuna hada ido da shi yana ganin duk abubuwan da kake yi to tsaban walakantar da sallah to allazi yaraka hina taqum Allah yana kallon ka akan wannan sallan da kake yi wani yana sallah ya sosa can ya fito da can wani yana sallah ba da irin abin da baya yi allazi yaraka hina taqum Allah yana kallon ka baka idan ka zo sallan ka kai sallah kamar da mai akhbari yake cewa idza ataita ila salati fafruq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha washtaghil bi muraqabati mawlaka alladhi tusalli li wajhihi ka fuskanci Allah kawai zuciyarka ta taru ga Allah gaban ka kuma su zama cikin sukuni cikin natsuwa shine khushu' a cikin sallah gaban ka kana yin su a hankali ba wanda za ga nan da a'a kana nan kowace gaba kana binta cikin natsuwa cikin natsuwa cikin natsuwa zuciyarka kuma tana karanta maka abin da kake furtawa in Qur'ani kake furtawa zuciyarka tana gaya maka yanzu ina ganawa da Allah ina karanta maganan Allah Allah yana bani umarni Allah yana hana ni ko da baka san fassarorin daidai kun kalmomin ba amma zuciyarka tana karanta maka wannan in ka ce subhanallahi alazim zuciyarka tana gaya maka ina girmama Allah in ka ce rabbana walakal hamd hamdan katiran tayyiban mubarakan fi yanzu ina nan ina nuna godiya na ga Allah ina nuna kaza ko da baka san daidai kun kalmomin fassaran ba amma dai zuciyarka tana karanta maka cewa yanzu fa muna ganawa da Allah yanzu fa Allah na bani umarni yanzu Allah na hani ni yanzu ni kuma ina girmama Allah ina tsarkake Allah ina neman wata daraja a wurin Allah ina kwadayin alkhairin dake wurin Allah ina tsoron azaban sa to koda akan wannan kai sallanka to sallanka ta samu kushu'i kenan sai ya kasance ka kubuta a gurin Allah lokacin da ya zama Allah yana kallonka lokacin da kake salla to shine ake ga mu annabi allazi yaraka hina taqum Allah wannan wanda ke ganin ka lokacin da kake miƙewa zuwa ga salla wa taqallubaka fi sajidin da irin yadda kake mummutsawa kana kai komo a cikin ƴan uwanka masu sujada wannan yana alamta maka cewa kai namiji a cikin ƴan uwanka musulmi zaka yi salla wa taqallubaka fi sajidin a cikin masu sujada musulmi suna sujada gaba daya suna ruku'u gaba daya suna tayya gabaki daya suna sallama gabaki daya to da haka wannan shine ayan karshe da zamu tsaya akan ta inda Allah yake cewa qul i'malu fa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah yana kawo gulubalantan kafirai a shirarai yace wa qul i'malu ku je ku yi aikin da za ku yi na kangara da lalata fa sayarallahu a'malakum Allah yana nan zai ga aikin da kuka aikata wa rasuluhu manzan Allah ma da kuke yin aikin a gaban sa yana kallon abin da kuke yi zai kuma bada shaida a gaban Allah wal mu'minun haka nan sauran mummune su ma sun ga abin da kuke yi kuma za su bada shaida a gaban Allah mahallu shahid fa sayarallahu amalakum da sannuku yi aikin Allah kuma zai ga aikin da kuke yi da haka wannan aya ita zamu tsaya akan ta mu ma abin da muke cewa wa qul i'malu kowa ya je aikin da ya ga dama amma fa sayarallahu amalakum Allah zai ga aikin kowa a cikin mu ne yanzu muke magana da wanda ya bayyane da wanda ya koyi Allah yana gani da wanda zai dauki waya ya shiga daki ya je ya sa batsa ya ta kallo wa sayarallahu amalakum wallahi idan idanuwan bayi ba su tsankaye ka ba idan Allah yana kanka idan ganin bayi ba su ganka ba ganin Allah ya tabbata kuma idan yanzu mu biyar mu goma mu talatin mu dubu ba mu ganka ba a filin tashin kiyama za a zo ai maka fallafa da tijara gaban mutanen farko da na ƙarshe gaban annabawa da manzanni gaban kowa da kowa aljannu da mutane za a yi maka fallasa ga abin da kai rana kaza ga watan kaza ko baka da yadda za ka yi ka ce ba haka ba da haka Allah yana ganin kowa kuma Allah yana jin kowa da haka abin da ka ga dama ka farta ka farta abin da ka ga dama ka aikata ka aikata jin Allah na tare da kai ganin Allah na tare da kai shi yasa idan bawa yana tunanin waɗannan abubuwan dole ya sassauta banna ya sassauta abubuwan da yake na sharri ya sassauta abubuwan da yake furtawa na sharri saboda me Allah yana ji Allah yana gani kuma an rubuta kuma za a zo su filin tashin alkiyama za a hisabi akan su abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka getta halayen mu Allah ka daidaita al'amuran mu Allah ka dora mu akan gaskiya mu rayu akan ta mu mutu akan ta a ranar tashin alkiyama ka tada mu fi maqadi sidiqin inda malikin muqtadir wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk